haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makilli. Dubu-dubatan rajojin soja suna ƙara kurara zuwa birnin Washington domin bada tsaro kafin bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden, wanda a cewar wasu jami'ai birnin ya koma tamkar birane masu fama da tarzoma kamar Bagadaza da Kabul, amma ba fadar shugaban ƙasa mai zaman lafiya ba. Jami'ai a ma'aikatar soja sun faɗa a jiya Juma'a cewa an jibge sojoji 18,000 da dogarawan ƙasa da ake sa ran za su isa babban birnin Amurka cikin kwanaki biyar. Adadin da ke zama ƙari a kan 7,000 da aka riga aka jibge biyo bayan tashin hankali a ranar 6 ga watan Janairu da kuma afkawa majalisun ƙasar da magoya bayan shugaba Donald Trump suka yi. Ƙarin jibge jami'an tsaron ya sabawa abin da aka gani a wurin bikin rantsar da shugaban ƙasa shekaru hudu da suka gabata, inda dogarawan ƙasa 8,000 kaɗai ne suka taimaka wurin bada tsaro. A jiya Juma'a zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyanar da shirin gaggauta aikin bada rigakafin COVID-19 na Amurka da ya haɗa da ƙara tallafin tarayya da samar da dubban cibiyoyin rigakafi da kuma yin dokar samar da rigakafi da zai faɗaɗa haraba kayan rigakafin. Shirin mai faɗi yana cikin ƙoƙarin da Biden ke yi na cimma manufar ba Amurkawa miliyan 100 allurar rigakafi a cikin kwanaki 100 da hawarsa mulki. Biden ya yi kira ga jihohi da su faɗaɗa mutanen da yanzu ake ba su allurar rigakafin a ƙara waɗanda suka haura shekaru 65 a duniya. 'Yan majalisar dokoki a Birtaniya daga hukumar kare haƙƙin bala'adama ta jam'iyyar Conservative mai mulki sun ce jam'iyyar kwaminsancin China ta ƙara ƙaimi wurin cin zarafin bala'adama a faɗin China, a don haka masu ma'amala da gwamnatin su san da cewa suna hulɗa da ƙasa mai laifi. Kama daga ɗaure miliyoyin 'yan ƙabilar Ugur a lardin Xinjiang zuwa ga amfani da ƙarfin tuwo a kan masu zanga-zanga hadarajin demokaradiyya a Hong Kong na tabbatar da akwai gagarumin taɓarɓarewar 'yancin bil'adama a China a cikin shekaru biyar da suka gabata. Rahima Mahmud tana cikin waɗanda suka yi tsokaci a kan wannan rahoto, wata 'yar ƙabilar Ugur daga lardin Xinjiang. Bayan ta ga yadda aka fatattaki masu zanga-zanga a shekara 1997 ta arce zuwa Birtaniya, yanzu tana shirya bukukuwan waƙe-waƙe ne domin tallatar da al'adun Ugur. Mahmud ta faɗa muryar Amurka cewa mutane a Xinjiang suna rayuwa cikin ukuba, kuma ta ce shekaru hudu kenan da ba ta yi magana da iyalanta ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bar Washington da safiyar ranar Laraba kafin rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden zuwa jihar Florida, inda ya zaɓi zai yi rayuwarsa bayan ya gama shugabancin ƙasa. Za a masa rakiya a wani bikin sallama a filin saukan jiragen saman sojoji na Joint Base Andrews, a cewar wani da ke da masaniya ga shirin da ya nemi a sa kai sunansa saboda ba a sanar da shirin da ake yi wa Trump ɗin a hukumance ba. Jama'ai na duban yiwuwar shirya gagarumin buki irin na karrama manyan baki da liyafa mai ƙayatarwa mai ciki da abu jala da gaisuwar bangirma ta harbin bandiga. Trump ya sanar cewa ba zai halarci bukin rantsar da Biden ba, wani tarihi da ya karya da daɗiyar al'adar miƙa mulki bayan kwashe watanni yana zargi mara tushe cewa an tafka magudin zaɓe. Shi ko mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai halarci taron. A hali da ake ciki kuma, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kira wacce za ta maye gurbinsa nan ba da daɗewa ba Kamala Harris ya taya ta murna, a cewar wasu mutum biyu da suke da masaniya ga hirar tasu. Wannan ne dai karin farko da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa da ta kwaranta mai barin gado suka tattauna. Shi ko shugaba Donald Trump bai kira zababben shugaban ƙasa Joe Biden ba ya taya shi murna, kana ya yi ta ɗora ayar tambaya akan nasarar da Biden ɗin ya yi. amma Pence yanzu ya zama mai kare Biden lamarin da ya zo da al'ajabi. Mataimakin shugaban kasar ya ki sauraren matsin lamba daga Trump da ya nemi ya ki amincewa da nasarar Democrat yayin da yake jagorantar zaman majalisun kasar wurin tabbatar da kuri'un wakilai a makon da ya gabata. Pence ne zai halarci bikin rantsar da Joe Biden a ranar 20 ga watan Janairu, taron da Trump ya ce ba zai halarci ba. A ƙarshe, hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun cancanci hukumomin Habasha game da hana shiga da kayayyakin jin kai ga fararen hula da 'yan gudun hijira da suka makale a yankin Tigiri da ake gwamza yaki a arewacin Habasha. A farkon watan Disamba, hukumomin Habasha sun cimma yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya na ba da damar shiga da kayayyakin jin kai ba tare da samun matsala ba ga mutane da dama da ke da tsananin bukata a Tigiri. Abin takaici, ofishin shirya ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cewa galibin yarjejeniyar da aka kulla ba a cika su ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makonnin da suka gabata mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin.
Haƙƙi ne na iyaye ƙwarai Fatima, amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri. Sai inga su ma malamai suna da matakin taka, suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara, saboda idan har ka ce za ka koyar kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye ka ɗora ma kanka. So zai inga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
ko darasi da ake koyarwa,
da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan, saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu. Ba sa samu a wannan zamanin, kuma ba komai bane yasa, saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri, ka rufa ma naka asiri. So abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun, a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara. Babu wata magana kunya ko wani aka abuda ma yara kunne. Kin ga yarinya ta tun tana kindergarten, Aisha wata rana ta zo da littafi, wai mama kin ce baby ta baki take fitowa, gashi a makaranta an nuna musu, ina ganin littafi da dauka na rufe. Na je na ce malamin su ya haka, na nuna mata na ce menene wannan, ta ce ai su sun wuce wannan littafin tuntuni.
Wato har ma ta sanni ma abin da ke mai kusa da kike ganin cewa bai kamata.
Ni ina boyewa ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba. Daga lokacin sai na warware.
To fa makarantu a irin kasashenmu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu.
Za ki gani yaro ya san abubuwa, kuma wanne yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi, so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi, wanda kuma garin haka ake samun akasi ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu. To baka ganin al'adarmu akwai bambanci tsakani?
Akwai sosai, amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi, rashin sani aka ce ya fi dare duhu, gwamma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye, kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullum kan ya zo bai sani ba.
Ya Hajiya Fatima ya kika ga wannan hoto,
wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe, muna maganar kamar maganar nake ni ina magana akan Afirka. Afirka ma ƙasar mu Najeriya, bai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba ɗaya bane da suka man kasashen da suka fi mu ci gaba. Haji ga yaro ya kai sai wani yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi ya zai iya mallakan komai, shi ya kai ya isa, har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan. Wanda Afirka ba mu san da haka ba. Muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma. Yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga Anita. In dai ka saka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data. Wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi. If you are not above no 18 don yara is good. Ko 15 ne ce bari mu gwada menene a cikin 18 din nan. Police za su bude su shiga. Kin ga matsalolin da ake samu? Su kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga muce. Sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abun. Mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne.
To amma dawo kan batun da ita Binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu. Wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinyar ba ta san meye ba wani yarin jayeta. Amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin.
To dole ne nake dadadawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu. Zaki yawanta ganin yara sun tafi makaranta. Me yasa za ku ba yara homework? Me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba? Ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne. Iyayensu san me suke ciki, ya ake koyarwa, ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwar ya zama iri ɗaya ba. Kaga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare yadda ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce haka ne to gurup kaman ya shiga cikin kullun shi. To wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu.
To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na ina za mu ji matasa ya sa madadin kowa da kowa musamman ma kiriyarmu Shamsiyya Hamza Salaman Abo da haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa a shirin cinin ƴa mace tare da ni Aisha Ma'azu. Yayin da muke dafta shiga shekara ɗaya da fara gabatar da wannan shirin za mu kawo muku wasu ƴan kutsure daga cikin shirin da suka gabata. Shirin ciwon ƴa mace na farko ya nemi fahimtar dalilin da ya sa mata suke kishi ba tare da wani dalili ba. Lamarin da mutane da dama suke gani yana bada gudunmawa wajen koma bayan mata a al'amuran cigaban rayuwa kamar yadda Hirata da Hajiya Kisu Dangaji da Hajiya Mariya Kashifa shaida. Na fara da musu tambayar dalilin da ke janyo kishi a tsakanin mata.
Idan kuma da ɗa mace yawanci lokuta ba su da kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a jikinta.
To ko da ma ba an yi haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da itar karon farko?
Haka ne kusan wata ba da san ta ga wata ta ɗara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
jiki. Hajiya Bilkisu.
Wato wannan kishi muna nan tare da shi yana zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita to yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon ƴa mace ya kamata ya zama to na ƴa mace ne a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan shi na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki labor haihuwa da rainu ba sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana za ki ga mata na din me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zabe to la sai ki kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a siyasa wannan miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da je an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman ki daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan ki ba komai bane ita ta fiki da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fa haka
to ni Hajiya Maria
na'am to ni ina ganin ko wannan abin fa kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kaman ko ana ɗan matan ce kina tare da kawo kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mijin aure to daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamin gwamnati hakan za a kai ga cinma wannan bukata?
Za a ce saboda ai idan macen ta samu ta haihin kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazan su suke yi ba suna yi ne don ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu.
Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'anin kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin ƙasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkan su dai sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda Hajiya take ruwa na abokin magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je jumpin hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce kike ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wanta mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na cigaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari in dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa ɗan wato bari in ɗinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga da akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu cigaba a rayuwa a duniya
ita wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan nan cigaban kasa
domin tabbatar da batun da shirinmu na farko ya bankaɗo na gazawar mata wajen mara wa 'yan uwansu mata a fannin siyasa mun karɓi baƙuncin Hajiya Hafsat Tijjani da Hajiya Aisha Aminu.
Shi yasa mata suke kishi zaɓen mata 'yan uwansu kuma abin da yasa mata suke wannan kishi don girman kan mace ce za ka tafi ka rama mata baya ka samu kujera tana samun kujerar da ba za ta tsaya cewa kowa aiki a farkon ke tsayin shaddu ba ko kuma inda aka taso ba a'a take zama ita ce tauraruwa kare da mata da zaɓe su kamar bayi za ta je oza al'ula ta jaka kun gane ko yan abubuwan kuke dubawa muke kishi za mu san mu fito mu zaɓi mace amma namiji in ka zaɓe shi zai zama zaka ya san kai wahala da shi amma mace a'a
to ko ya aka yi haka
first children da mata suke gudu zaɓen mata
to haka ne
gaskiya tsakanin da Allah mace cannot be competent and strong like a man dan muna da rauni muna da tosai akwai inda za a ce namiji ya je gaskiya ba zai iya zuwa mace ba ta iya zuwa ba kuma zai yi mace da aka zaɓe ta tana haihuwa to mace in tana cikin lebo aka aiki ya taso ta yaya za ta yi ta saki lebo ta je wurin aiki kuma wani akwai cikas a wannan wurin mata suna nesa da kowace zai tsara nesa wallahi zai zabi take kamar mai typhoid ba za ta iya aje wannan nesa in mace ta yi aiki gaban ta a ci alƙajin siyasa kuma yanzu a yanzu siyasa ya zama da ɗan banga ba mutunci mace ne ta fito ta ji tana yaƙe-yaƙe da maza ba gaskiya
idan batun mace za ta iya haihuwa ya jawo mata tsaiko akan aiki ne ba kiya gani ba iya kawo kan wannan matsala
a arewa ne muke da wannan saboda mu matan arewa ɗan gata ne
to shimfidar da kika yi na farko cewa kishi na daga cikin muhimman dalilan da ya sanya mata ba sa san mara wa ƴan uwansu mata baya ba kiya ganin haka yana jawo musu wani cikas a al'amuran su na yau da kullun
malama maganar kishi da haka tayi gaskiya ne maganar kishi gaskiya ne mu mata tsakani da Allah ba ma san kanmu ba mu san junanmu yau idan mace kika je kika mara mata baya ta shiga office yau ta samu office ruwa rana iska inuwa kuna ka je ka mara mata baya ta abin nan but ni tumi ko ina sai in ga cewa mata sun samu guraben aiki a yanzu
da cewa ana kokawa da rashin bada gurin mata a fagen siyasa Hajiya Aisha Jafaru Bage ta ce mata sun yi mata rana domin irin nasarorin da ta cimma a siyasa a jihar Kano Najeriya
a fagen kallon mani ce chairman elder sun ta bace wallahi dukkan babu shi ne kai
yaya mu'amalarki da sauran mata da kuma irin goyon baya da kike bayaki a matsayin da kike rike da shi
to ni alhamdulillah ni ban taba samu rashin samun goyon baya daga wajen mata ba dogaro da jajircewa ta saboda kin ga mazabata nan ta fage a kwaci na 024 ban taba faduwa zabe kowaye da kai da kai a kwatin ina ka da kai da izinin Allah kuma ba wanda ya bani wannan support din illa mata na mazabata da local government ina ban taba faduwa a kwaci na
bari mu dan yi waiwaye Shehu Jibril a shekara ta 2011 ta tsaya takara wanda a wannan zaben da aka yi ita kadai ƙuri'ar da ta samu shine ita ce tata kadai duk matan da suke bata goyon baya a lokacin campaign bai tasiri ba a lokacin zabe
abin da zai iya cewa ga madan wannan wannan abin takeici ne wannan abin mata mu duba wa kanmu wannan matsalan kuma ina mai tabbatar miki ba haka kawai suka jefa mata ƙuri'a ba in san Najeriya abin da yake cutar mu kudi kin ga wannan kudin dalili sanan aka siye su suka kimura mata baya kwadayin kudin delegates ne ya jawo ba su jefa mata ba da ana raba diamond da gold piece marawa ɗan uwansu mata baya ai shi ba ki fito takara ba ba ki zamanto kina da magoya baya ba in dai za a tafi filin primary election na shugaban kasa ko na gwamna to duk mutumin da a yanda muke sarayau da yancin mu nake gaya ni to duk mutumin da ya dauko a fatin kudin izo wannan filin daga to ba za a yi kallon cancanta ko dacewa ki ba ko kuma a'a bari mu canja yau mu dubi ɗan uwanmu mace ta fito mu ga irin gudunmuwar da za ta bayar da rawar da za ta taka a'a ana zuwa da wannan mint ɗin da zai lalata
to me su ya abin da za mu iya kawo wa kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma ko gobe idan Allah ya kuwa mu mai ya ba mu iko za mu sake kawo su muhimman maudu'in da muka tattauna a baya yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Lucas Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya kuma assalamu
sai kuma rahoton mu na musamman a wannan makon
zamu tabbatar mun biya pension da gratuity dukiyar su ne dole ne kuma a ba su kayan
su en siyasa kenan yayin gangamin zabe inda masu kai alƙawura da suke cewa za su cika muddin ko aka zabe su
ba zai yi ayi wasa da iyayen mu retire ba
tun ma komawar demokradiya a Najeriya a shekarar 1999 yau fiye da shekaru 20 kusan alƙawuran da 'yan siyasa ke ɗauka guda ne na cewa za mu yi muku kuma koda ma jam'iyyar da take kan mulki ne irin waɗannan alƙawura ne tuni ma yanzu ya soma hasala talaka masu zabe a ƙasar.
Sunana Awal Barkindo.
Malam Awal Barkindo, kana zabe?
Ina insha Allah. Gashi nan dai koyaushe wanda ya zo jiya shi ma in ya zo yau shi abunda wancan na bayan ya faɗa shi ne shi ma disen zo yi muku alkawari tun shekara da shekaru za a muku ruwa za a muku wani har yanzu kuma duk abubuwan ba su wadace mu ba.
Taman shi talaka bai sani bane kuma misali idan wannan ya zo ya faɗa kuma wani ma ya sake zuwa ya faɗa.
To talakawan sai ka rasa ganewa ba sa ganewa ne ko sun gane ko dai kai dai sai ka rasa makan abun gabaki dai wallahi.
Kai kana nufin kan cewa zaben da ake yi kullum bata biyan kuɗin sabulu kenan?
Bata biya ku kaɗan da ni zabi shawara na makwata-kwata talaka su fita magana yin zaben ma don zaben bai da wani amfani totally.
To idan ba ya zaɓi ba wani mulki kake so ai kenan?
To kawai su kama su ɗora kawai su yi abun da yake gabansu don sabida haka ko sun ɗora ma wahalan da za mu sha bai wuci wanda muke fama da shi a yanzu ba.
Wato dai bata canza zan yi ke
ba abunda take canjawa.
To kamar shi talaka kuma dake zaben kuma fa wata kila wanda ya kamata zaba ba shi ke zaba ba
ko to haka to kai dai sai ka rasa ko da ka zabi wani zai zo ya ce muku a wane a farko ka za ku ganshi kamar mutumin kirki da zarin ya hau mulkin nan to wallahi shikenan sai ka rasa ma baraka ji shi ba bai liga ganshi
wato sai kirkin ya fita kenan.
To wa sani
a baya dai jam'iyya kan taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki inda ko takan tabbatar da wanda aka zaba bai ratsa turba ba. To ko me yasa lamarin ya sauya a yanzu? Honorable Ahmad Lawal kusa ne a jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ya ko bai dalilin wannan sauyi da ake samu a yanzu?
Wato brothers, abin da ya jawo kaga yanzu jam'iyyu ba su da daraja saboda shugabannin da ake zaba a jam'iyya da kanga suka yi suka karya karfin jam'iyyun duka saboda kasance su ne masu fadaji. In baka manta ba da jam'iyya idan aka zabe ka baka yi sakai appointment na minister ba ko commissioner ba sai ka yi liyazin da jam'iyya kuma duk abin da za a bayar kaso na kwangila ko wasu abubuwa akwai na jam'iyya. Kuma shugaba shi yake zuwa wurin jam'iyya ba jam'iyya take zuwa wajen shugaba ba. Ba ma kaga yanzu shugabannin da ake zaba gaba daya jam'iyya take zuwa wurin su daga nan suka bar jam'iyyan ba ta da kokobo saboda duk abin da za a yi a ci ana neman hannun su. So kaga duk mutumin da kuma kai shi zai dinga baka to ka tabbata sai abin da yake so zai dinga maka. So don haka ni ina gani wannan shi kaga ga cewa jam'iyyu yanzu ba su da tasiri duk wanda aka zaba su suke control na jam'iyya maimakon jam'iyya da control nasu. So ina gani wannan abin in ba dai jam'iyyu sun jajirce sun mai da tara revenue nasu na batun kowa ya biya party due ko da shike ko da an biya party due ma ba zai isa ba saboda ayyukan jam'iyya na da yawa amma da za a mai da karfin shugabanni sai kamata su mai da jam'iyya darajar su na kasancewa duk abin da za a yi ya kasance akwai hannun jam'iyya a ciki. Amma yanzu sai da kaga jam'iyya tana abu kaga an dauki mutum ma da bai yi jam'iyyan ba an bashi mukami maimakon dan jam'iyya da wahala ya yi jam'iyya. So wannan shi kawo kaga kasancewa yanzu jam'iyyu a Najeriya gaba daya ban cire kowanne ba ba su da tasiri bayan an yi zabe shugabannin su da gangan suka bar su aka dai kasance sun zama ƴan ashin sata.
Kamar sauran masu lokacin Muhammad Ismail yace ya ma gano bakin zaren magance wannan matsala a yanzu.
Maganan siyasan nan magana ce wacce take da tsari tun daga political parties maganan internal party democracy wato tun daga zaben cikin gida in fact tun daga ma zaben su kansu shugabanni na party ya kamata a fara gyara. Mutum idan cancanta kada a ya kamata a zabe shi kada a ji a dauko mutumin da bai cancanta ba a ce an bashi.
Kuma da menene yanzu ku an zura ido a ga irin zaben da ƴan Najeriya za su yi a shekarar 2023. Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.